This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Hare-haren jiragen sama da Isra'ila ta kai zirin Gaza sun hallaka gwamman Falasɗinawa, a cewar ma'aikatan lafiyar Gaza da Hamas ke tafi da ita jiya Asabar, yayin da tawagar Isra'ila ta tattaunawa bisa jagorancin shugaban hukumar leken asirin kasar David Bani ke can birnin Paris na kasar Faransa, inda ake kan tattaunawa da zammar sakin sauran mutanen da mayakan Falasɗinu suka yi garkuwa da su. Masu tattaunawar neman cimma zaman lafiya da ke Paris zuwa jiya Asabar dai sun yi ta kokarin cimma yarjejeniyar kwanci damara a Gaza da zammar kauce ma wani samaman da Isra'ila ke shirin kaiwa birnin Rafa na kudancin Gazar, inda mutane sama da miliyan guda da aka raba da muhallansu ke fakewa. Sojojin Isra'ila sun kaddamar da hare-hare sama da 70 tun daga shekarun jiya Juma'a a sassan Gaza, ciki har da Dair al-Bala da Khan Yunis da kuma Rafa. Ma'aikatar lafiyar Gaza, wadda Hamas ke tafi da ita, ta ce an kashe mutane 92 a hare-haren jiragen saman, wanda hakan ya sa adadin waɗanda aka kashe a yankin Falasɗinu tun bayan da yaƙi ya ɓarke tsakanin Isra'ila da mayakan ya kai a ƙalla 29,606. Ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS jiya Asabar ta ce ta ɗage takunkuman da ta ƙaƙaba ma jamhuriyar Nijar, yayin da take nazarin sabbin hanyoyin shawo kan ƙasashe uku da sojojin da suka yi juyin mulki ke jagorantar su daga janyewa daga ƙungiyar, wanda hakan ke barazana ga haɗin kan yankin. Shugabannin ƙungiyar ta ECOWAS sun taru a Abuja, Najeriya, da zumar warware dambarwar siyasar da ta dabaibaye yankin, wanda ya ga juye-juyen mulkin soji, inda al'amarin ya daɗa tsanani bayan da ƙasashen Nijar, Burkina Faso da Mali, waɗanda sojoji ke jagorantar su, suka yi barazanar ficewa daga ƙungiyar mai mambobin ƙasashe 15. Bayan wata ganawa ta sirri, ƙungiyar ta ECOWAS ta ce ta yanke shawarar ɗage takunkuman da ta ƙaƙaba ma Nijar, ciki har da rufe kan iyakoki da kama dukiyar ƙasar har da na bankinta, da kuma na dakatar da yin hada-hada da ita ba tare da ɓata lokaci ba. A wani bayani, ƙungiyar ta ECOWAS ta ce ta yi hakan ne saboda dalilai na jinƙai. To, amma za a yi ma wannan matakin ganin wata dabara ta rarrashi a daidai lokacin da ECOWAS ke ƙoƙarin shawo kan ƙasashe uku da sojoji ke mulka ɗin da su zauna cikin ƙungiyar mai shekaru 50 da kahuwa. A halin da ake ciki dai, tuni 'yan Nijar suka fara bayyana ra'ayoyinsu kan ɗage takunkuman da ECOWAS ta yi ma ƙasar. Daga Yamai ga abinda wasunsu suka gaya ma wakilin musulmin Muni Barma.
Sunana Asman Ibrahim, mazaunin Yamai. Muna ma Allah godiya da Allah ya sa an ka cire wannan takunkumi. Allah ya tabbatar da alheri kuma. Kuma muna roƙon Allah shi kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya tsakanin ƙasashen mu Niger da Nigeria duka. Dan sanadiyar an sa takunkumin ga kaya ba su shigowa ba su fita. Kaya ba su shigowa ba su fita kenan akwai matsala. Talaka gaskiya ya shiki kwarai. An ji jiki ba Nijar ba Nijeriya ba. Wani hata da yala ya sawan ga abaran ka yi zama alhiri gare mu duka.
Ni ne Malam Umar Sulai, shugaban ƙungiyar farafula da ake ce ma FCR. To, lalle wannan mataki da sun ka ɗauka ya nuna halin dattako na wannan shugabanni na wato wannan ƙungiyar ta ECOWAS da suka nura da kanciya da waɗannan matakai da aka ɗauka matakai ne waɗanda suka sa ƙaimi matsala ga talaka musamman na waɗannan ƙasashe.
Wallahi mataki mun shi daɗi da aka ce an ɗage shi fiye da wata 6 yau. mutane na cikin wani kunci na rayuwa, duk da dai alhamdulillah mutane sun ana ci gaba da rike kai da mutunci, kuma abubuwa suna ta kokarin su gyaru lokaci-lokaci.
To a gaida Sule Barma, an mika gawar madugun yan adawar Rasha Alexander Navalny ma mahaifiyarsa, a cewar wani babban hadimin marigayin jiya Asabar ta kafar sada zumunta. Ivan Zadanov, daraktan gidauniyar yaki da almundahana ta Navalny, ya sanar a shafinsa na Telegram yana mai gode ma duk waɗanda suka yi kira ga hukumomin Rasha da su maido da gawar Navalny ma mahaifiyarsa. Tun da farko a jiya Asabar, matar marigayi Navalny, wato Yulia Navalny, ta zargi shugaba Vladimir Putin na Rasha da kokarin fakewa da aƙidar addinin Kirista ta wajen matsa ma mahaifiyar Navalny din da ta amince a gaggauta business shi cikin sirri bayan mutuwarsa a wani kurkukun yankin Arctic.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, biya da alkhairi karbi a zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, sannin mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, can da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna ne akan batun daidaita amfani da kafofin sada zumunta na yau da kullum da kuma kula da lafiyar kwakwalwa sakamakon irin ababen da masu amfani da kafofin ke cin karo da su a kusan kullum, wanda ba lallai bane abin da ke faruwa a mu'amalar mutane na zahiri bane kuma ke dauka a matsayin gaskiya.
Sunana mai jidda lagu mahuta, wanda aka fi sani da kucicitta. To gaskiya Halima, wannan abu ne da ya zama mana kalubale a rayuwa, saboda zaki ga yara da yawa, ƴan mata, wani lokacin har da maza ma sun zo cikin damuwa, menene ke damun ku, a bani da kaza, a kaza, ko da ma basu baka complaint din, basu da kaza ba, suna buƙatar kaza, zaki ga in kika bincika suke ga damuwan tasu tayi alaka da yanda suke compare rayuwar su da wanda suke gani a shafukan sada zumunta. To ba karamin kalubale take kawowa ba ga matasan yanzu gaskiya, saboda sun zo ne a lokacin da shi wannan shafukan sada zumunta su ne rayuwar gaba daya, abinda suka sani kenan. Kuma wannan abu ba abu bane da zai tafi yau ko ya tafi gobe, abu ne da zai ƙara karuwa. Saboda haka ya kamata a ce an yi massive awareness, a ringa ilmantar da yaran nan akan cewa wannan abubuwan da suke gani mutane na gwada a social media, wallahi da yawan su ba rayuwar bace, saboda second ne kaɗan na rayuwar mutum zaka gani a rana, baka san sauran awoyin na rayuwar shi me yake yi ba, wani abun ma ba nashi bane. Rayuwar da suke gwada maka ba ta gaske bace, wasu kuma din da zai yiwu ta gasken ce, ya kamata mu ringa tunawa cewa ko Allah da yayi yatsun mu bai yatsun nan daya ba. Sai kiga saboda wannan shafukan sada zumuntan akwai abubuwa da yawa da Allah ya baka, sai kiga mun manta muna nan muna rashin godewa, muna ki, muna hangen na wani muke so. Me yasa ake samun matsalar yara mata da yawa, zaki ga waya ta zama bala'i, su sai iPhone, a sai kaza, waccan ta sa kaya kaza, ni ma sai na sa, wannan na sa a bayan 1,000 ruwa sai na sa, wannan na rike jikan miliyoyi ni ma sai na rike, wannan ta saka gol. Me yasa ake samun ma matsaloli da yawa yanzu kafin ai aure, saboda ita wannan tayi bikin ta a guri kaza, ni ma dole anan zanyi, ko kuma wanda ya fanata, wannan ta yi dinki waje kaza, ni ma sai na yi dinkin da yafi wannan. To kinga wannan abubuwa ne da da gaskiya babu su, saboda da ko bikin ma ba a gani bare a zo a fara comparing.
A yayin da akasarin masu amfani da kafofin sada zumunta ke jin dadin mu'amalolin su da mutane akan dandalolin, yin amfani da su ba tare da sanya iyaka ba na iya jawo sabo mai cutarwa ko addiction, shiga matsananciyar damuwa wato depression a turanci, shiga yanayi na san killace kai wato isolation, ko kuma tsoron kar a bar mutum a baya, wato feeling of missing out.
Social media yana da positive issue, yana da negative issue shi, amma dai gaskiya abu ne da ya kawo kalubale a rayuwar matasa ba har da manyan, wallahi abin ya riga ya lalace da zaki ga cewa manyan ma suna biyewa ba yara kadai ba, ya riga ya gurbata rayuwa, ya gurbata tarbiya. Me ya kamata mu yi? Ya kamata irinmu da sauran mutane mu fito mu ringa gaya ma mutane su ringa mitigating, a koya musu yanda za su gane cewa abubuwan da suke gani ba haka bane, wasu kawai sun saka rayuwar ƙarya gaba, yaran nan kuma su suna gani za su dauka
su dora bisa kashi yasa yake kawo musu ciwon damuwa dinnan ciwon fargaba abubuwa iri-iri zai kiga ya kawo musu saboda wannan dai compare rayuwarsu da ta sauran mutane abinda nake so youth su gane shine wannan rayuwar da suke gani second ne kadan na rayuwar mutane da yawan su sai sun zo sun ga mutane ido da ido sai su zama disappointed sun ga cewa oh ashe ma hotan nan filter ne ashe ma kazan nan ba haka bane saboda haka lokaci yayi da zamu yi mu kanmu fada mu san cewa ita kwa rayuwar nan da muke gani ta social media lokuta da yawa ba haka bane wasu kuma in haka ne Allah ne ya ba su arziki kai ma idan kai aikin ka zaka samu naka kuma sannan sauran mutane su rage wasu abubuwan da suke sakawa na san rayuwar su ce amma a rage
bari mu ji ta bakin kwararriya a fannin kula da lafiyar kwakwalwa akan yadda mutum zai iya tantance ababen da zai amfane shi a dandalolin sada zumunta
sunana Maimuna Ummi Abdullahi wanda aka fi sani as coach Diddy ni coach ce da nake fadakarwa akan lafiyar kwakwalwar mutane especially na mata idan ka shiga social media din nan fa ka ringa kallo kana tunani duk abin da ka gani wani me ya saka gaskiya ne ƙarya ne ba tabbas a cikin shi amma that doesn't really matter kai tunanin ka shine duk wanda abin nake ganin nan wanne ne zai amfane ni wanne ne zai amfani al'umma na wanne ne zai amfani mutanen gidanmu tunanin da ya kamata kenan na kalla wannan abin in na dauka wancan abin shi kuma gaskiya ya nuna min cewa in ga farin ciki da duniya in ga hakuri da duniya in ga sanin inda zan manage kaina zai taimake ni eh zai taimake ni to ya zan dauka wannan abin sa a rayuwata ni ma in so mu gudawa kullun ina kula da kaina so tunanin da ya kamata ake yi kenan ba komai mutun ya gani bane kawai zai dauka hook line and sinker rayuwa fa sai da tunani saboda wallahi wannan ciwon lafiyar kwakwalwa wannan yana faruwa sosai kuma yawanci saboda rashin kula da kaine low self esteem rashin ganin ke kina da kimi na kanki because rashin sanin kanki da kimin kanki ne zai saki ga cewa ke ba wani bane ba in kin san kanki kin san kimin kanki zaki san ni ba wani bane ni ba wance bane so bazan iya taka rawa irin wannan ce ke taka ba amma zan iya taka nawa rawan so nawan zan taka
rahotannin bincike da dama sun nuni da cewa dan adam na daukar mu'amalar yau da kullun a dandalin sada zumunta ko kuma a zahiri da muhimmancin gaske kuma duk ana bukatar haɗin gwiwar juna don bunƙasa a rayuwa kuma karfin haɗin gwiwar mutane na da tasiri ne yawa akan lafiyar tunani da farin cikin su shin za a iya cirewa matasa tunanin daukar ababen da suke gani ana wallafawa a kafofin sada zumunta a matsayin zahiri ga bayani
sunana Abubakar Muhammad wanda aka fi sani da Abuja ga a zahirin gaskiya abu ne mai wahala saboda matasa sun riga sun durmiya wajen ganin cewa rayuwar da ake a social media ita ce rayuwa wanda za su kwaikwaya kuma ita ce rayuwa ta gaskiya amma hanya ɗaya da nake tunanin da za mu iya kokarin mu wajen ganin cewa an nuna musu gaskiya shine ita ta hanya kuma ita social media din ganin an ci gaba da wayar da kai a social media din irin su Instagram Facebook Twitter da sauransu daga ita ne hanya ɗaya tilo da nake ganin kawai za mu iya samu matasa su gane cewa akwai bambanci tsakanin rayuwar social media da ita rayuwar zahiri za ki ga kowa kasashen waje wanda suke mawaka shigan da suke idan za su yi waka za su hawo stage daban ne da shigan da suke idan za su fito wani taro ko kuma wani abu akwai shiga na kamala akwai abubuwa da yawa to gaskiya matasan mu sun riga sun durmiya amma ina ga ta hanyar kadai zamu ga mun ceto su daga halin da suka ciki ta fatan Allah ubangiji ya sa kowa ya gane
alƙalman girdiga sun yi nuni da cewa a duniyar mu ta yau akasarin mutane musamman matasa na kallon irin rayuwar da wasu mutane ke nunawa a dandalolin sada zumunta kamar su Facebook Twitter Snapchat YouTube da dai sauransu a matsayin zahiri lamarin da ke kai ga wasu na shiga gasar komawa tsarin rayuwa irin na waɗanda suke gani a kafofin wanda ba lallai bane a iya dorewa a kai ba shin ina mafita ga shawarwari daga bakin kwararru
shawarwarin da zan iya ba matasa wanda suka tsinci kansu a wannan yanayi shine su sani cewa abubuwan da suke gani a shafukan sada zumuntan nan da yake burge su rayuwa yanzu ta fara dukka abubuwan nan ƙarya ne gaskiya ne za su iya samun su idan suka yadda da kansu suka saka aiki suka abin da ya kamata suka gina rayuwar su kuma sannan abin da nake so su gane shine wannan social media din zaka iya amfani da shi ta alheri zaka kuma iya alfani da shi ya zama maka shiri ya zaka yi amfani da shi ya zama maka alheri ka duba duk wani shafi na sada zumunta da kake bi da kaga yake dago maka kishi yake saka kana yin abubuwa marasa kyau akwai abin da na block kai or follow it suka block it is zaku ga yanda algorithm yake irin abubuwan nan ma zaku kwata-kwata an baka muku su sai ku maida hankalin ku wurin bin mutanen da kuke karuwa da su na rayuwa be it mentally ne sana'a ne suke koya muku ko kuma suna koya muku yanda ake zaman rayuwa ne so dole ne matasa ya kamata su san cewa ku za ku yi aiki tukuru ku tebe ki rayuwar ku saboda wannan abin single handedly yana iya destroy rayuwar ku tun ba ta kai ko ina ba har yanzu as matasa akwai abubuwa da yawa a gaban ku da za ku iya achieve da nan gaba ma sai ku juya sai ku ga wannan abin ne ma yake burge ni kuma ku ga mu kokolo ku cewa wannan abu ba gaskiya bane sannan kuma koda gaskiya ce abin ne allo a kankanin lokaci za ku iya samun shi amma kuma sai an zama intentional
sunana Maimuna Ummi Abdullahi wallahi shawaran da zan iya bada ma especially ma matasa shine wallahi rayuwar kakkallunan ne muke gani a social media ba shi bane ba kawai na san cewa duniya yayi zafi ko yara stress suna da yawan samun stress ga kuma wannan abin da suke gani akan mutane sun hadu suna da motoci suna da kuɗi mata kuma suna gani irin mata da sun sa filter sun yi kyau ba pimples a fuskan su kuma suna jin haushin kansu saboda su suna da shi sannan rayuwar social media na a part of rayuwar mutum ne fa ba duka rayuwar shi bane ba zan bada misali yau dinnan na tashi cikin bakin ciki da kuntata amma nayi wanka na sa riga na fito in ban fada ba ba wanda ya san bakin cikin da nake ciki because in kika kalle ni yau dinnan nayi test in ga miki sai kin gani wallahi amma fuska na kawai kake ganin baka ganin zuciyata so kowa na da damuwar shi yawan kula da mutane akan cewa kina ganin su kamar su ba su da matsala dinnan ya kai ka sani Najeriya ya zama abin da ya zama akwai wahala akwai yunwa sannan akwai san kudin banza da ba sai an wahala ba ko an aiki akan shi wannan culture ne dukan mu anan wallahi ana cikin shi sosai sannan abin da ake gani a social media kuma baya taimakawa because ana ƙara nuna kuɗi kuma ba a nuna kamar ana wahala bane ake samun shi so yaran yanzu ba sa tunanin sai san wahala su samu abu suna tunani kawai sharp sharp ne a samu abu
madalla masu fada a jide na ci gaba da fadakarwa akan wajibcin iyaye su riga sanya ido akan yanayin mu'amalar ƴaƴan su da kafofin internet domin kawar da matsalar tabarbarewar tarbiyya da aka fara gani sakamakon amfani da social media fiye da kima da wasu kirkire-kirkiren zamani to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulra'uf ke mana fatan alkhairi ku kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan sore throat wato ciwon makogoro ko kuma makoshi a Hausance kuma ciwo ne dake zuwa da zafi da bushewar makogoro musamman idan za a hadi abu kuma kwayoyin cuta ne ke haddasa shi Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita a bangaren ENT Dr. Ali Ango Yaroko na asibitin koyarwa na Usman Danfodiyo dake jihar Sokoto. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ciwon makogoro wato sore throat.
Ciwon makogoro ciwo ce da ke sa mutum ya ji zafi sanda yake so ya haɗi miyo ko ruwa ko abinci a jikin makogoronsa ko kuma za a ce makoshi. Abin da ke faruwa shi ne a can bayan harshen mutum akwai wasu tsokoki guda biyu wanda suke gefen harshen ko kuma can bayan makoshin sosai ana ce ma waɗanga tsokoki guda biyu tonsillitis a can baya kuma ana ce ma posterior pharyngeal wall. Waɗanga wurare su ne suke samu cuta mutum ya zo zai haɗa abinci ko ruwa ko wani abu ya zo yana jin ciwo wani lokaci ma in abin ya yi tsanani mutum ba zai iya haɗa abinci gaba ɗaya zai zo yana ta taruwa miyo a bakinsa.
To likita menene ke haddasa ciwon?
Abubuwa da ke kawo ciwo makoshi abubuwa ne masu yawa amma a gurguje muna iya mu raba su akan ƙwayoyin cuta da ake ce ma viruses suna iya samun viral infection na ya kawo ciwon makoshi ko kuma ƙwayoyin cuta da ake ce masu bacteria akwai bacteria especially wanda ake ce ma beta multistreptococci ko kuma ana iya samu ta fannin sankara kansa shi ƙwayoyin cutan da ake ce ma viruses to ciwon makoshin bai iya daɗewa kamar ɗan kwana ɗaya zuwa uku ciwon yana iya warke ko da ba a shawo ne magani mai yawa ba haka ciwon kuma wanda ya zo ta fannin bacteria ɗin bacteria ne wannan mugun bacteria da ake ce ma beta multistreptococci in ya zo farko in ba a samu aka iya ba da magani ko aka kwanar da kita ta wannan fannin amma yana iya sake faruwa ya ci gaba da faruwa haka kai a kai ana iya shi mai za a kikire shi a turanci recurrent tonsillitis shi recurrent tonsillitis abinda ke nufi shi ne in mutum kamar ya samu ciwon makoshi sau bakwai a shekara ko kuma sau biyar a shekara cikin shekaru biyu da suka bi junansu ko sau uku a shekara cikin shekaru uku da suka bi junansu wannan ana shi mai a turanci recurrent tonsillitis ko kuma shi wanda na shi na uku din sankara kuma kaloli ne daban-daban wanda asibiti ɗaya ana akan iya ganowa wani irin sankara shi
kamar menene alamomin sore throat
alamomin ciwon makogoro ana iya raba su biyu akwai abin da ke shi ma symptoms abin da shi mara lafiyan ke ji kenan shi ne kamar raɗaɗi da shi wasu da ke so ya haɗe miyo ko ruwa ko abin shi da kuma zazzaɓi da kumburin waya. Waɗannan alamomi su da shi mara lafiya na iya ya gani. Na biyu shi ne science, abinda za a diba a gani ne, kamar in recurrent tonsillitis ne ko tonsil ne, waɗannan tsokoki na cikin shan bayan baki, in an diba za a ga sun kumbura sun yi jawur wani lokaci. Wani lokaci kuma wani abu farare haka suna iya su rufe ga sun yi kumburi kuma akwai farare. Wasu lokuta kuma ba za su yi magana masu nan kanana, amma suna kawo matsala sosai, ciwo mutum ba zai iya haɗa abin shi ba. Kumburin wuyan kuma in an taɓa akan shin ciwo, in an matsa akan laza, zaga mutum na jin ciwo.
Shin ciwon makogoro ya kasu kashi nawa ne?
Ciwon makogoro a gurguje dai an kasa shi kashi uku. Akwai wanda kwayan cutar bacteria ne ya kawo, ko kuma wanda kwayan virus ya kawo, ko kuma a wanda sankara ne cancer kenan ya kawo.
To likita, wanne ya fi tsanani?
Wanda kwayan cutar bacteria ya kawo da kuma wanda kansa ne sankara ne ya kawo sun fi zama tsanani. Wanda gaskiya shin ko waɗannan biyu din ma kansa zai fi zama tsanani, saboda shi ko da an sha magani za a gan dama ka, amma ne shi wayana na yana shi so ina ganin shi ya fi zama tsanani.
To su waye masu kafi cin karo da ciwon makogoro?
Ciwon makogoro ya fi kamuwa yara, saboda garkuwar jikinsu bai da ƙarfi sosai kamar manya. Na biyu kuma waɗanda garkuwar jikinsu ya zama ƙararru kamar mutane wanda suke da ciwon ƙanzama, ina nufin HIV, ko kuma wanda yake a kan wasu magunguna kamar magunguna na sankara, cancer drugs kenan, ko kuma wanda yake a kan magunguna kamar wanda ake ce ma steroids da ake sha, wannan duka za su kare garkuwar jiki. Ko kuma mutum na da rashin lafiya irin ko ciwon suga, shi ma yakan karya garkuwar jiki. Saboda haka waɗannan abubuwa duka suna iya su kawo ciwon makogoro.
To likita, ya za ka kwatanta tsananin cutar, musamman ma idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba?
A gaskiya in ba a ɗauki mataki da ya dace kuma lokacin da ya dace, za a sa matsaloli sosai. In wannan ciwon makogoro saboda kwayan cuta ne bacteria, muddin ma bacteria ke shi beta hemolytic streptococci, akan samu illoli kamar haka. Waɗannan kwayan cuta wani lokaci in sun samu suka shiga jini, sukan so su je wurin zuciya ko oda ko kuma gwiwowi. In sun je wurin zuciya, sukan kawo abin da ke ce ma a turanci rheumatic valvular heart disease, wannan babban matsala ce. Ko kuma in sun je wurin oda, za a iya su jawo abin da ke ce ma acute glomerulonephritis, wanda yana iya ya kai ga renal failure, mutuwar oda kenan gaba ɗaya. Kinga waɗannan abubuwa guda biyu manyan matsaloli ne. Kinga abinda nake gaya wa mutane sau da yawa cewa kada a yadda karamin abin ya zo ya jawo mutum babban matsala. Kinga in abin kaman ciwon zuciya ne, wannan aiki da ake bukata shi ne dole na abu ɗaya zuciya a yi aiki, kuma ba ko da yaushe akan samu nasara ba. Ko kuma in ya tabi oda, magungunan hanya biyu ne, na ɗaya ko a je a yi dashi, dashin kuma yana da nasa illoli da yawa, kuma wannan kuɗi masu yawa ne in an samu wanda zai ɗan ba da na ta kuɗa shi a oda. Ko kuma mutum ya zauna ana wanke mai jini har tsawon rayuwarsa, kowane wanke kuma akwai tsada kowane sati, so babban illoli na. Sun je wurin gwiwowi kuma yana iya kawo abin da ke ce ma rheumatoid arthritis, shi kuma gwiwowi za su ta ciwo ko da yaushe, za a sha magunguna daban-daban, a dai ɗan samu sauƙi kaɗan, amma dai ba warkewa zai yi gaba ɗaya ba. Kuma in ya kasance sankara ce kansa, wannan in mutum ya zo asibiti cikin lokaci, ana iya gano menene a yi aiki a yi gashi, ko kuma a yi aiki ba da magani da ake shema chemotherapy. Kuma aikin nan ba wani babban aiki ne, abinda ake shema tonsillectomy ne. Tonsillectomy ya karamin aiki ne da aka yi ta cikin baki, ɗebe waɗannan cikin makoshin.
To yaya za a kwatanta yawan masu fama da ciwon makogoro, musamman ma a nan Najeriya?
A gaskiya babu wani binkishe wanda ya nuna yawan masu wannan matsala ta ciwon makoshi a Najeriya gaba ɗaya. Akwai dai binkishe nan kaɗan-kaɗan wasu wurare, amma dai wanda zai nuna ga yawansu. Amma dai abin da zan shaida maka yanzu shi ne ciwon makogoro yana nan da yawa, ya addabi mutane cikin al'ummarmu. Ba za a gida-gida uku zuwa huɗu ba samu mutum ɗaya wanda yake da wannan ciwon makogoro. Na yi binkishe shekarun baya, na gano abin da ke sa mutane ba su sauri zuwa asibiti cikin lokaci. a farko da akwai abin da ke cewa misconception sun bada suna da mugun fahimta game da waɗanga matsaloli wanda suka shahi makokoro wuya da makunne da hanci gaba ɗaya duk waɗanga abubuwan haɗa su gaba ɗaya in ba su suna guda ɗaya shine ciwon daji kuma a zo ana ta shan maganin ciwon daji abin da na gano shine wannan maganin na ciwon daji yana da shiki ne wani ɗan sinadari da ke rage kumburi da raɗe da ciwo saboda haka in an sha mutum ya sha zai samu ɗan sauƙi kaɗan abin matsala na nan yana ci gaba da girma yana ci gaba da girma yana shanyewa na biyu kuma akwai illan na su chemist da pharmacist wanda suke mutum zai take ko tsaye haka ba tare da wani takardar shaidan likita cewa ga irin magani da za a basa da ya zo kawai zace makoshi yana ciwo ko shi da kai ne ya faɗi abin da yake so ko kuma a chemist din su ba da magani kawai su miƙe su ba shi magani wannan kuma a ƙasashe da yawa ba a yin haka na uku shine ma'aikatan lafiya
asu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka anan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
barkamu da warhaka barkamu kuwa da sake saduwa a wannan shiri na fadakarwa ta musamman a ƙarshen mako ni mai wannan bayanin sunana Evangelist Musa Di Misal shugaban matasa na Kristocin Arewacin Najeriya da Abuja ina son na yi mana gargadi ne a game da rikon ƴaƴa amana ne a kristance an ce ƴaƴa albarka ne daga gurin Allah yana ba mu su kyauta to in ya sun zama albarka kuma daga gurin Allah an ba mu kyauta to bai kamata mu yi watsi da rikon su ba Allah ne ya ba mu su kuma akwai haƙƙin da zamu tarbiyantar da su idan muka duba kamar yadda aka fada a cikin littafin mai sarki cewa ku horas da ƴaƴanku tun suna kanana domin idan suka girma ba za su manta da wannan koyaswan ba ma'ana shine mu koya musu maganar Allah tun suna kanana mu koya musu jin tsoron Allah mu koya musu abin da yake da kyau da bashi da kyau kaito sabani a yanzu iyaye musamman ma tun daga shekara uku ake saya ma yaro handset an dauka abun birgewa ne ba san cewa muna lalatar da rayuwar ƴaƴanmu bane ƴaƴa sun koma sai danne-dannen waya sai shiga computer a ƙarshe yara sun zama yan yahu-yahu sun koma sun zama barayin yanan gizo kaito ina kira ga iyaye mu koma ga turbar koya ma yayanmu maganar Allah ita ce kadai zai taimaki al'umma na gaba shi yasa muka samu kanmu cikin wasu masihu da damuwoyi da dama mu duba irin ƴaƴan da muke da su a yanzu sun kangare ba sa jin iyaye ba sa jin maganar Allah sakin layi da muka yi ne na a matsayinmu na iyaye kristoci ko kai ba krista ba ne domin na sani cewa tarbiyantar da yaro duk yaron da ya girma cikin tsoron Allah da sanin maganar Allah to idan Allah ya yarda ba zai tabe ba a kasance 90 cikin 100 ƴaƴan da suke wannan aikace-aikace na abubuwa marasa kyau zaka samu yaron ba samu tarbiya daga cikin koyarwar maganar Allah bane Ubangiji Allah ya albarkace mu Allah ya taimake mu nagode
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.